Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa za a gina wani katafaren wurin yada zangon manyan motoci iri na farko a Najeriya. Za a ji kuma cewa wasu kungiyoyi sun yi alkawarin taimakawa manoman Najeriya rage asara. Za kuma a ji cewa kungiyoyin sa kai sun lashe takobin jagorantar zanga-zanga a watan gobe a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, sannan Naziru Ahmad Hausa shi shigo da sharhin jaridun Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyya mai mulki da ta yin adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari ƙarar da ɓangaren 'yan adawa ya shigar, wacce ke ƙalubalanta sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da ƙuri'u ƙalilan, amma jam'iyyarsa ta ce an tafka babban kuskure a lissafin ƙidaya ƙuri'un, saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen wanda aka yi ranar 30 ga watan Yuli. Sai dai lauyoyin Mnangagwa da hukumar zaben ƙasar sun gabatarwa kotun takardun neman a yi watsi da ƙarar ta 'yan adawa, domin a ce wasu 'yan adawan sun makara wajen shigar da ƙarar. Yanzu haka kotun na da kwanaki 14 daga ranar Juma'a da aka shigar da ƙarar ta ɗauki matsaya kan wannan shari'a. An dai dakatar da bikin rantsar da Mnangagwa har sai kotun ta yanke hukunci. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin ƙasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba, Amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su, saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa wajen kauce takunkumin ƙasa da ƙasa da aka saka mata. A jiya, Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukilin na Koriya ta Arewa. Hukumomin Moscow sun ce takunkumin za su iya kassara tattaunawar kwance ɗamarin makaman nukilin Koriya ta Arewan da aka sa a gaba. Amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin China da abokin hulɗarsa na Singapore da yin wasu takardun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da tabar sigari zuwa Koriya ta Arewan. Rahotanni sun ce kamfanonin sun samu sama da dala biliyan ɗaya a wannan cinikayya. A dai bangaren kuma, sakataren baitulmalin Amurka Stephen Mnuchin ya ce Amurka a shirye take ta sake kakaba wasu sabbin takunkumi akan Turkiyya, muddin ba saki ba Amurkin fastan nan Andrew Branson daga daurin talalar da aka mai ba. A jiya, Alhamis, Mnuchin ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yayin taron majalisar sadarwa da suka yi da shugaba Trump, wanda ya samu halartar manema labarai. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya, Alhamis, a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump ke yawan yi ma kafafen yaɗa labaran ƙasar. Aƙalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a Amurka. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafen yaɗa labarai babu ƙaƙƙautawa kan cewa suna yaɗa labaran bogi, inda kamfen ɗin ya musanta ikirarin da Trump ɗin ke yi na cewa su ne maƙiyin al'ummar Amurka. A jiya, Alhamis, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa kafafen labarai da ke yaɗa labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan ƙasar Sin su 22 da laifin fasakorin wasu jabin kayayyaki waɗanda aka yi kiyasin kuɗinsu zai kai kusan dalar Amurka rabin biliyan. Kayayyakin na jabu sun haɗa da kayan ƙawa da suka yi fice kamar na jakar Louis Vuitton da jakar adana kuɗi aljihu da aka fi sani da wallet ta Michael Kors da kuma turaren Chanel. A jiya Alhamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana. Attorney General na Amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a China, waɗanda najabi ne da aka shigo da su ƙasar cikin kwantena-kwantena a matsayin ingantattun kaya, aka kuma sauke su a tashoshin ruwan New York da New Jersey. Baya ga tuhumar da ake musu ta shigar da kayayyakin najabu, ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kudaden haram da yin almundahana a fannin shige da ficen Amurka.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, za a gina wani wurin yada zangon manyan motoci irinsa na farko a jihar Enugu na kudu maso gabashin Najeriya. Nasiru Adamu Alhitaya, gare ka.
Private investors will provide these truck parks, reap those revenues to grow our economy. Thank you very much, sir.
Taron sanya hannu ya gudana kan amincewa da shiga yarjejeniyar gina tashar tsayawar manyan motoci ta farko ta zamani a Najeriya tsakanin hukumar kula da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya, wato Concession Regulatory Commission, da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa Tashar ta farko da ke garin Obolo Afo da ke jihar Enugu na da tsawon kadada 16 ne, kuma tana da zumar ɗauke manyan motoci da kan tsaya garuruwan kan manyan hanyoyin da akan kan haddasa cinkoso da ma hatsari.
They considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they move, because what they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours.
Ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa, don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a 4 ne kacal cikin sa'o'i 24. Inji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC Injiniya Chidi Kesi Izuwa, da ya ci gaba da cewa akwai bukatar samar da tashoshin madakatar manyan motocin ta hanyar tana da jami'an kula da kare hatsari.
Truck wash, you know, way bridges, you know, gas station, hotels, restaurants.
Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai, har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Shugaban hukumar zirga-zirgar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za a fara aikin nan take, kuma za a kafa irin tashoshin a duk garuruwan da manyan motoci ke tsayawa, da hakan baya ga rage hatsari zai kuma bunkasa tattalin arzikin al'ummar yankuna.
ECOWAS na da wannan ka'idodin wanda mun riga mun dauka mun ma mun sa, da dukkan tuki na awa 6 ya kamata ka samu wuri ka huta, saboda gajiya da rashin bacci shi ke kawo haɗura.
Hassan Bello ka ce waɗannan tashoshi ba za su zama kuma na gargajiya, a ga mutum ya zo ya miƙa kuɗi ya zo shiga, ba za a yi amfani da na'urori
ne. Na'urori za a yi gaskiya, saboda komai ake yanzu dole mu koya cewa ya kamata a fara yin amfani da na'urori. Idan ka zo kana da wannan mota da zuwanka tun da ka riga ka biya tun can, na'ura za ta sa kofar ta bude ka shiga. Kaga idan baka biya ba, to kofa ba za ta bude ka shiga ba. Sannan babu inda za a yi parking sai irin wannan tashoshin. Tasha ce mai girma inda komai ka iya samu. Jadda ake parking a motoci a Tafa, Bararaba Jos, to wannan ai hadari ne. You know, abu na iya faruwa shikenan, akwai masifa tare da irin wannan. So dole Nigerian Shippers Council ta tabbata cewa an yi gyara ga wannan irin harkar.
Kungiyar direbobi NURTW da kuma masu manyan motocin sufuri NATO sun amince da shiga wannan tsari don inganta rayuwar direbobin da kula da lafiyar motocin. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan. Muna gaishe ku da wannan wakar. To bari mu kada Kano, inda wasu kungiyoyi masu alaka da noma suka yi alƙawarin taimaka ma manoma har ga asara. Mahmud Kwari, gare ka.
Kungiyoyin sun hada da Farm Radio International da Gidauniyar Rockefeller da Access Agriculture da Pizera Global da kuma TechnoServe. A yin taro da manema labarai a nan Kano jiya Alhamis, bayan kammala taron bita ga wasu manoman tumatir da kuma jami'ai daga wasu kafofin labarai na nan Kano, kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka, da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan nanarsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya. Kungiyar Farm Radio International wadda ta mai da hankali wajen aikin dakile asarar da manoman tumatir ke yi a kasashen Najeriya da Tanzania da Kenya na karance da sauran kungiyoyi domin cimma wannan buri. Kungiyar Pizera Global na cikin irin waɗannan kungiyoyi, kuma Malam Awul Salisu jami'i ne daga cikin jami'an da ke tafiyar da ayyukan kungiyar a nan Najeriya.
Abin da yasa ake kokarin hada kai da su Farm Radio shine mun fuskanci cewa manoma sai an sake wayar da kansu akan abubuwan da suke yi, domin su Farm Radio suna amfani da wata kafar radio ne da yanzu haka wanda za su isar da sako da zai isa wajen manoma. Kamar mu Pizera Global, to ana so a tabbatar da cewa an hada karfi da karfe manoma sun fuskanci kudurorin da shirin yake da shi wajen rage radadin asarar tumatir.
Shi kuwa Malam Dahir Mukhtar, babban jami'a a kungiyar TechnoServe, ya ce yanzu haka aikin karfafa guyar manoman tumatir a Najeriya ya mai da hankali ne a jihohi guda biyar.
Shi project din kusan gaba ɗayan sa a hannun mu yake, mu ne muke kusan kaddamar da shi, sannan muke aiwatar da shi a jihohi guda biyar na arewacin Najeriya, nan jihar Kano, jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da kuma jihar Plateau. Abubuwa da dama, amma daga kan shigo da abubuwa zuwa cikin ƙasa din, sannan kuma wajen sarrafa tumatir din, kamfanika da dama ya kasance abu mai wahala gare su domin su shigo sa hannun jari, sannan kuma muna da burika da dama domin za mu duba dokoki da kuma sauran abubuwa matsaloli da suka hana manoman tumatir rawar gaban hantsi, domin mu ga cewa an rage waɗannan dokoki din ko an sassauta su wajen haɓaka shi noman tumatir.
Wannan yunkuri da kungiyoyin ƙetare ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da manoman tumatir a nan Najeriya ke nuna damuwa kan yadda wasu hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya ke kin aiwatar da dokar haramta shigo da markaɗaɗɗen tumatiri cikin Najeriya daga ƙasashen ƙetare.
Wannan shekara kawai da ta wuce manoman tumatir na ƙasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan 10. Wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba, so kaga wannan abin bakin ciki ne.
Alhaji Isan Ladiya da Kwari kenan sakataren kungiyar manoman tumatir ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ka, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda kungiyoyi ke barazanar jagorantar zanga-zanga kan halin da ake ciki. Silabarma, gare ka.
Lura da yadda jama'a ke ci gaba da kokawa akan yanayin tsadar rayuwar da ake ciki a Niger tun bayan kaddamar da dokar harajin 2018. Yasa waɗannan kungiyoyin kwararren kula a ƙarƙashin jagorancin Nuhu Arzuka da Ali Idrisa da Musa Cangari kiran ɗaukacin 'yan Nijar su fito kan tituna a ranar 9 ga watan gobe a ci gaba da watsi da wannan dokar haraji, kamar yadda za a ji a sanarwar da suka fitar.
Yau kowa yana ji ga jikin shi ko? To tunda kowa yanzu ya gani ba ƙarya bace muke, kun ba son rai bane muke, kun ba wani siyasa bace, in ma siyasa ce, siyasar kare haƙƙin al'umma ce, siyasar kare haƙƙin ɗan adam ne. Dan shi muka tsaye da rana 9 ga wata ana sare mai kamawa. Waɗansu cikin ranan nan suna iya su yi jerin gwano, waɗansu suna iya yin su gangami.
Mutanni sama da 8 kenan da hukumomi suka fara zartar da sabuwar dokar harajin da ake takaddama a kanta. Saboda haka Alhaji Asmanu Muhammadu Kusa a jam'iyyar PNDS mai mulki ke ganin masu fafutukar sun makaro.
In ma kokowa suke son su yi, to ba bisa zancen luwa da finansa ba. Faske luwa da finansa ai ta kare. Yau wata na 10 muke ciki bisa wannan shekara ta 2018.
Rufe ido akan dokar harajin 2018 tamkar sakarwa mahukunta ragama ne su tusa wasu matakan na daban a daftarin dokar harajin shekara mai zuwa. Abinda ka iya ƙara jefa talakawa cikin kuncin rayuwa, inji Nuhu Muhammadu Arzuka.
2018 ko ta ƙare, maganganun da an ka rubuta cikin 2018 suna nan. kuma za su ci gaba da aiki in ba aiko ko yake su ba.
Tun a shekarar 2017 ne kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da gwagwarmaya domin tilastawa gwamnatin Niger ta canza ra'ayi akan wasu sabbin matakan da ke kunshe a dokar harajin 2018. Sai dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Hasali ma jagororin wannan tafiya sun tsinci kansu a gidan yari saboda zargin ta da zaune tsaye kafin a ƙarshen watan jiya kotun Yamai ta sallame su. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hawwa Liman. A makon da ya gabata, ta yi bayani akan wasu shawarwari da aka gabatar a wani zauri game da yadda za a taimakawa matasa don kaucewa fadawa tarkon ta'addanci. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu kuma bari mu koma akan batun gidauni yake. Ta yaya kuke taimakawa mata ko ku in ce matasa a yanzu haka?
Kuke to daga shekarar 2016 kawo yanzu kenan shekara biyu da muka kafa shi. Yawanci abinda muke yi workshops ne da training taron karawa juna sani. Saboda abinda muka fuskanta shine yawanci matsalar da ake da ita, saboda yawancin matasan mu tunanin shi baya kan tsari ko kan wani ma'auni wanda a gaba zai kai shi na wani matsayi wanda za su mori kuma a more su. Abinda muka duba muka gani shine ya kamata mu dawo da su, kamar kin yadda a turanci ai batu yana cewa idan baka canza tunanin ka ba zaka ci gaba da maimaita abu ne kullun ya zama na cewa shi kake yi. To shine muka samu musu da wannan dama, maki za mu hada su da masu horarwa banda wato bitan da za a musu idan wani abu suke so su koya, muna da contact din waɗanda kamar za mu hada su da su su kura musu, kuma wanda za su mentoring din su kamar su ringa dubawa akai-akai suna ganin a'a wannan abin da suke akan daidai suke yin shi. Wani shi abin da ma yake bukata kawai labarin ka is enough to inspire him ya ji cewa kai ma fa ga daga yanda ka fara kuma yanzu ga inda ka kai. In tunanin ka ka gawa makaranta ka ci ka samu aiki ne, to yanzu aiki ne babu shi. Za ki ga matashi ya gawa makaranta shekara 7 shekara 8 amma babu aiki ne.
Haka to yanzu su waɗannan matasan da kuke horaswa, ta yaya ake kuke gano su koko su ne suke kawo kansu a wannan gidauniyar?
To yanzu alhamdulillah technology din da kansu ma take kawo kansu. Yanzu kin ga misali shirin da muka yi da Razir Chasu ko?
Eh, shirin Chasu na taskar VOA ba?
Eh, wannan shirin da yayi. Kallon wannan shirin sai matasa da yawa suka ringa zuwa shafina suna mun magana suna cewa kamar hirar da suka ji da Razir ga shiga a wanda suka ji na faɗa ta yaya za su amfana. To yanzu kin ga da yawan su kuma sun faɗi cikin horarwar da zamu a garin Kano da Kaduna da Katsina.
Kukan je jaha-jaha ne ku horar da jama'a ko ku akan zo a same ku ne kuna da wani ofishi ita gidauniyar?
A muna da office a Kaduna amma kuma ita gidauniyar ofishin ta na dindindin a garin Daurayi ce. To amma kuma cibiyar mu muna operation shi ma a Kaduna. So space inda muke operating mun zaba arewacin Najeriya ne, saboda kin ga ai bai kamata mu deceiving kan ba mu ce za mu iya covering ko ina a Najeriya. A arewa ma kuma sai muka yi limiting kan mu a yanzu zuwa northwest. So idan za mu taro a Kano sai mu nemi venue.
To ya kuke samun wani hanyoyi kuke samun kudaden gudanarwa?
Alhamdulillah gaskiya muna samun support sosai daga gurin al'umma, saboda da muka fara sun ga wannan abu ne wanda zai amfani al'umma gabaki daya. So zaki ga cewa abinda zamu kashe kalilan ne, saboda zaki ga maybe venue wani ya dauki nauyin wannan ya ce ku zo na ba ku guri na a kyauta, wani kuma organization din zai zo ya ce to ni kuma zan providing abinci kyauta ma waɗanda suka halarta. Kin gane su abinda ake cewa dama da muka fito da shi mun duba mun yi karatu mun lura mun ga cewa oce to mu ga us cutting ba mu da manyan kudaden da zamu iya investing. So one of objectives in the phase of collaboration
hadin gwiwa
da wa'anda cewa su ma suna da interest suna da interest a irin abun da muke
kike
zama da cewa abun da zamu kashi kaminan ne eh kin ga abala bootcamp din da muke yi wanda muke training ƴaƴa mata mun samu tallafi daga Department of State na nan kasar Amurka wanda muka samu wata ba Amurkiya daga garin Austin ta zo Nigeria muka training yara matasa akan abin da ake cewa creative entrepreneurship muka koya musu yanda ake sarkoki haka na zamani da kuma sana'o'in hannu na zamani haka duk a ƙarƙashin wannan ungiyar kuma a bara ma mun samu tallafi daga gwamnatin jihar mu
to
gwamnatin jihar Katsina su ma sun cigo da suka ga abin da muke su ma sun tallafa mana to yanzu ma kuma kin ga muna da wani shirin da zamu yi na wannan shekarar a yanzu ma mun samu wasu ungiyoyi haka wanda suka ga cewa su ma za su shigo ciki su tallafa a tare inda zamu yi don kin ga wancan shekarar mun ba matasa 50 ne to kuma alhamdulillah yanzu abin ya karfafa zamu mata guda 100 wannan training din a wannan shekarar
eh kamar koyar da dinkin da kuke da kuma koyar da girki kyauta kuke yi ko kuna rage farashi ko ana biyan kuni sosai
a gaskiya a yanzu kyauta muke yi saboda wanda muke targeting ai dama kuma ba su da karfin su kuma ba zan iya ce musu su zo su biya ba
ma sauraro anan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hawwa Liman da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Tuwa gaida Innar Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmed Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Amurka CIA, Director John Brennan. Ya mai da martani akan soke damar ganin sirrukan gwamnati da yake da ita wata shugaba Trump yi. Labarin ya ci gaba da cewa John O'Brien, Director Ma'aikatar Leken Asirin Kasa ta CIA a zamanin shugaba Barack Obama, ya mai da martani akan soke masa damar ganin sirrukan gwamnati da shugaba Trump yi. A ranar Alhamis da ta gabata, sakamakon ikirarin da shugaban ya yi na Rasha ba ta yi shishige a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 ba. Tsohon daraktan ya bayyana cewar shugaban kasar na kokarin rufe bakin duk wani wanda zai kalubalance shi ne ta kowace hanya. Har ila yau, jaridar ta rawaito labari mai taken Aretha Franklin, sarauniyar murya, ta riga mu gidan gaskiya tana yar shekaru 76. Labarin ya ci gaba da cewa Aretha Franklin, shahararriyar mawaƙiya yar Amurka wacce ta yi shura a duniya har ake mata lakabi da sarauniyar murya da iya kwalliya. Ta riga mu gidan gaskiya a jiya Alhamis a gidanta da ke Detroit ta mutu tana yar shekaru 76. Mai yaɗa labaranta Vandalin Queen ya ce ta rasu ne sakamakon ciwon kansa. Sai mu leƙa jaridar The Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya yi raddi ga ɗaruruwan jaridu da suka yi rubutun raddi na musamman a kansa sakamakon suka da har-haren da yake kaiwa kan 'yan jaridu. Labarin ya ci gaba da cewa ɗaruruwan jaridu ne a faɗin Amurka suka amsa kira a ranar Alhamis ɗin da ta gabata na bayyana ɓacin ransu akan har-haren da Trump ke yi akan kafafen yaɗa labarai, a yayin da wasu kuma suka yi bayani kan yanke hukuncin ƙin yin haka. A safiyar Alhamis ɗin ne dai shugaba Trump ya rubuta a Twitter cewa kafafen yaɗa labaran ƙarya su ne jam'iyyun adawa. Wannan rubutu na musamman da ya afko ne bayan kiran ga jaridar Boston Globe ta yi ga sauran editoci da su haɗu su yi amfani da murya ɗaya wajen yaƙi da kalaman Trump akan kamfanonin yaɗa labarai a Amurka. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakonnin tausayawa na takwarara ga iyalan da suka tada wutar dajin kar ba da gangan ba. Labarin ya ci gaba da cewa wani sako da aka rubuta shi a shafin Facebook a ranar Lahadin da ta gabata na aikawa da sakon tausayi ga iyalan da motar su da ta kama da wuta ta haifar da mummunar wutar dajin arewacin California ya ci gaba da yaduwa fiye da yadda matar da ta rubuta shi ta yi zato. Labarin da ya ce bayan ta karanta rahoton labarin da ya ce wutar kar ta afku ne sakamakon tayar motar da ta fashe, sai Rachel Phil ta yi wa iyalan da ke da mallakar motar addu'a. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
ni ne Abubakar Garba Jakubu Cikarfuma da ke ra'ayina dole a binciki dan jarida yadda ya samo labarin in labarin ta saba wa hankali ya zama na kamar akwai alamun ƙarya ciki to dole a samu hukumar da za ta iya bincike ta tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba ƙarya ne ya rubuta ba haka ne idan mutum ya shata ko wani abu dole a binciki yadda za a yi a gane gaskiyar cewa ba shi ne ɓarawon ba kuma wannan abu lalle gaskiya bai aikata ba shi ne kawai ya dace amma ba a waya cewa kawai mutum ya samu labarai ba zai iya bayyana yadda ya samu labarai ba ko kuma in ka faɗi wani ya yi sata ko ya wani abu kai ba za a faɗi sunanka ba don me idan ba gaskiya ba ne kar ka faɗa in gaskiya ne ka faɗa kawai in za a kashe ka ma a kashe ka a kan ka faɗi gaskiya ga dalilanka kawai shi ne magana amma ba a tsaya mana wani tungu da wani kwana a banza da waje ba gaskiya ɗaya ce ta idan kuwa ɗan jarida zai faɗi maganar da ba shi ya dace ba dole a kama shi haka nan idan wani zai kawo rahoton wani cewa ya yi kaza to dole a binciki mutumin nan ai wani yana iya sharri ne wani a duba daga kan annabi su mana idan ma za a ji addini ne kuma rayuwa duniya ne ai wani yana iya kashe kama da gangan ya ce shi ba shi ba ne na gode.
Assalamu alaikum da Allah ya shafe sarki na America ku ba ni dama in iyar da wani saƙo wanda hukumar SES da za a sake matsayi Najeriya to ba hukumar SES ba ko hukumar ƴan sanda ko hukumar sojoji ko ta wani ma'aikaci idan matsala ta samu gare ka ba sai kana da ma'aikaci SES ba ko ɗan sanda ko soja in dai kake ka samu matsala da wani ɗan uwansu ko aminansu to sai ka ji ya ce bari in buga waya a zo a yi maka aiki. To insha Allah idan aka kama ka aka sanya ka gaba tun daga wurin yan sanda kai a ƙarshe ma kana iya ƙara zama gidan yari ba beli kai ta zama nan wurin in kai faɗa da wani to gaskiya ya kamata hukumomi na Najeriya ma waɗanda duk ya kamata wanda ke cewa yana takama da wani ɗan uwa ma'aikaci to gaskiya suna amfani da wannan damar ya riƙa kirari kai ni ka san kowa ne ni ka san kowa ne a ƙarshe sai a kai ka a kulle ka dinga wala dan Allah ina kira in dai za a sake tsarin hukumar sai. To a taimaka a saki har da tsoron jami'an tsaro a hutana daga Umar Hassan Tankuri a Katsina bakin KTTV.
Assalamu alaikum duk yaraka. Da magana mana Ibrahim Burhan Shehu Audu a ɗan ƙaramin hukumar Gama wa ta Rarrakin Najeriya na ke yanko. Karin kiyaye take babbar rana na Juma'a. Ina gara ga addu'a ga manyan malamai na Najeriya da duniya gaba ɗaya. Da hukumar da addu'a ga Ibrahim wannan ga darajar mu fada Allah kawo mu kuma Allah ba mu da mana alheri.
Yanzu kuma ga Mahmudu ya dawo da labaran duniya a manfa'a takaice.
Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa wani kamfanin kasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka saka mata. A jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na Koriya ta Arewa. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump ke yawan yi ma kafafen yaɗa labaran ƙasar. Akalla jaridu daban-daban 350 a sassan kasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga iyalan sarkin Gindi Alhaji Muhammadu Gindi na ƙaramar hukumar Kirifi jihar Bauchin Najeriya wanda za a yi jana'izarsa da safen nan a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammadu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Glenn ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.